baba suda
sarkin labari.
Wata mata da tai karar makociyarta ofishin yan sanda, karshe ta tsinci kanta a gaban alkali saboda shigowar ajali cikin al'amarin.
Ni da ita dai ba mu hada jiki fada dai ni na gande kamar lokacin mutuwan ta ne yayi shine ta tafi. Wale ni ban san lokacin da mutum zai iya tafiya ba.
Za mu ji yadda aka yi reshe ya juye da mujiya. Wani tsona ci gaba da zaman gudun hijira a birnin Kano saboda kalan sharrin maita da aka yi masa a ƙauyen Gaya.
Suka biyo shi wallahi alazim kanina ne dauko kayansa a cikin kwangiri sannan ya zo shiga cikin sabara cikin ciyawa cikin ya bar hanya sun biyo da makamai za su kai shi tun daga Gamarya ya tafi kilomita ta fi 5 zuwa titi yan Audu yana guduwa cikin jeji.
Su kuwa wasu mutane da kishirwar zuwa kasashen Turai take damun su an karbe musu makudan kudade da sunan za a kai su Ingila.
Ai banki baya ƙarya tunda duk abin da muka tura masa mun tura masa True Bank ne kuma muna da bank transaction din da duk muka yi tsakanin mu da shi mun yi printing ma mun attaching mun zo da shi.
To tunda dai mun san ko me yasa ake damfarar mutane saboda san zuwa kasar Saudiya maji su kuma waɗannan ko garin yaya akai aka damfare su saboda zumudin zuwa Ingila a bangaren Zawarawa kuwa.
To sai muka gano mu a shi inda take can din gidan rawa ne tashi wata harka ne wata gala take yi. To daga nan ma sai na tunani to Kaduna ma da taji gaskiya ba lalle a ce inda ta gaya min can taji ba za ta iya wani din ma wata harka ce take ta fito harkar galar tasu.
To cikakkun waɗannan rahotanni da ma wasunsu za su zo a cikin shirin na wannan rana sai ku dakace mu. Mai sauraro barkanmu da warhaka. Ibrahim Abdullahi soran dinki ne ke fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannun mu da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba. Me taken ta ba wa ranar samu? Kuma kamar kullum gabanin kwance rigizar da shirin ya samo a Larabar. Bari mu yi mabuɗi da karatun labarai ta bakin Aliyu Wali.
Kungiyar masana kan hada magunguna ta ƙasa ta ce shan magani jabu shine ummul aba'isin haddasa cututtuka da ake fama da su a halin yanzu. Shugaban kungiyar masu hada magunguna ta ƙasa reshen jihar Kano pharmacist Bala Mai Kuɗi ne ya bayyana hakan yayin zantawarsa da gidan rediyon Dala inda ya mayar da hankali kan ranar bikin hada magunguna ta duniya. Ya kuma ce kasancewar basu da ƙarfin da za su hana shigowa da magungunan jabu amma suna kokarin ganin sun taimaka wajen ganin hakan ya kasance. A nan kuma hukumar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki ta ƙasa ta gargaɗi kamfanin raba hasken lantarki na KETCO da ya duk mai yiwuwa wajen magance ƙorafe-ƙorafen da mutane suke da shi akan kamfanin don kauce fushin hukumar. Babban daraktan gudanarwar hukumar Babatunde Irokira ne ya yi wannan gargaɗi a yayin taron magance ƙorafe-ƙorafen lantarki da hukuma ta shirya a yau a Kano. Babatunde ya buƙaci masu amfani da hasken lantarki da su kauce wa lalata kayan lantarkin ko kuma ɗaukar wutar ta ɓarauniyar hanya wato bypass.
Kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, Jakadiya Maryam Muhammad Usman za ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yanda wani matashi ya kama hanyar zuwa kiyama ya sha madarar fiya-fiya saboda dalilin soyayya.
Za mu fara da karanto ra'ayin maman Haruna Sheka, inda take cewa, kai kuwa bawan Allah mai ya kai ka shan fiya-fiya, in so cuta ne haƙuri magani ne. A gaskiya ka yi ganganci, saboda budurwa za ka kashe kanka, to Allah ya kyauta. Saƙo daga Dini Suleiman Rimin Keɓe. Salam Baba Suda. Haba Malam, ai lokacin yin haka ya wuce, muna fatan Allah ya baka lafiya. Saƙo daga Sumayya Bala Dakata. Ita kuwa Aisha Abubakar Alasawa Bebeji cewa take yi. Saurayi komai yayi zafi maganin sa Allah. Bawan Allah akan budurwa sai ka nemi ka kashe kanka to Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyar mu. Saƙo daga maman Asiya Badawa. Za mu karkare da saƙon Jamilu Mai Gilas Mariri inda yake cewa matashi ka ji tsoron Allah akan budurwa zaka kashe kanka kayi addu'a Allah ya canza ma da mafi alkhairi amin. Mal saƙonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanta saƙonninku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci.
To madalla jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun yanda har yanzu wani tsoho yake ci gaba da zaman gudun hijira a birnin Kano tsawon sama da shekara guda saboda kalan sharrin maita da aka yi masa a ƙauyensu na Gamarya da ke ƙaramar hukumar Gaya. tun a baya dai an yi zargin cewa an shayi wa tsohon kalan sharrin maitar har sau hudu, inda al'umma suke cin zarafinsa su tozarta shi, har ma kananan yara su ringa tare shi a hanya suna kwakkwada masa mari. Idan kuma aka kai shi wajen hukuma aka bincika, ba a samun sa da laifin komai. Haka dai aka yi ta yi har sau hudu, inda a wannan karo na biyar din ma haka siddan wani mutumi ya dawo gidansa, wai sai ya ga ɗansa yana kirma yana kiran wani suna, sunan da ya daidai da na wancan tsoho. Dan haka kawai ai sai ya ce tsohon ne ya lashe masa kurwar da, dan haka ya tattaki tafiya mai nisa har zuwa gidan wancan tsoho. Daga nan zance kewaye gari, aka kuma yo gangan ko har gida da makamai, ana barazanar za a kashe shi. Dan haka iyan kigona ya bi daji da ƴan kullun kayansa ya biyo duhun dawa, tun daga ƙauyen Nagaya har zuwa Wudil. A Wudil din kuma aka yi zargin sun sake cin masa. Daga nan kuma bai tsaya ba burki sai nan cikin birnin Kano, inda iyo gudun hijira yau tsawon sama da shekara guda. Bai koma ƙauyen ba, kuma ga ƴaƴa da iyalai ya baro a can suna shan wahala, saboda kawai gudun kar ya koma su kashe shi, tunda an ce wai shi maye ne, kaji wani zance mara tushe. To wannan al'amari dai ya kai ga wani lauya dan gwagwarmaya, barista Ahmad Abubakar Liman, wanda ya wuce gaba wajen kai al'amarin gaban babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta kofar Kudu, ƙarƙashin mai shari'a Ibrahim Sarkiola. Kuma a zaman kotun na yau, inda aka caji wancan mutumi da laifin ɓata suna, wato jifan tsoho da sharrin maita, kuma aka karanta masa tuhumar sai ya amsa, yana mai cewar dama yankan duro kawai yayi ya faɗa. Ita kuma kotun ta sanya rana ta gaba, tunda dai ya amsa tuhumar ta ɓata sunan tsohon. Jim kaɗan bayan fitowa daga kotun, mun zanta da ɗan wancan tsoho da aka yi wa ƙalan sharrin maitar.
Suka biyo shi, wallahi al'azimu ƙanina ne, ɗauko kayansa a cikin kwangiri zai ɗauko ganye, sannan ya zo shiga cikin sabara cikin ciyawa ya bar hanya. Sun biyo shi da makamai za su kai shi tun daga Gamarya, ya tafi kilomita tafi biyar zuwa titi ɗan Audu, yana guduwa cikin jeji ya zo Udil. Suka biyo shi har Udil, ba anan ma Udil suka sake ritsa su da shi da kaina, suka ce sun kashe kaina sun kai shi. Shi da mun da muke zargi shi ai bakam sulama muke zargi, shine wanda yake duk wutar da yake hura shi ke hura. Anan kotun Udil muna shari'a ana dagawa, shi ai bakam sulan shine ya shiga ya fita ilalata shari'ar gaba daya. Aka zo suka ce sun amsa kazafi kai ma aka mustara ta naira 8000 ya biya.
Shi ma tsohon ya bayyana mana irin halin fargabar da yake ciki.
An ci mu mutun shi, an ci dani amin kasafin maita, kuma an yi kotun hudu ba kaman da laifi ba, ko shekara guda lota biyu nan gidan ba abin da ba su yi masa ba, na kan kwano na da su guda mishi da jifa da sandina fargaba da suke cewa da mu za su kashe za su kashe shi wannan kai fargaba ta.
To lauyan wannan tsoho dai barista Ahmad Abubakar Liman ya ce zuwa yanzu damuwar ita ce, tunda wannan tsoho ana yi masa barazanar kisa ba fa zai iya komawa ƙauyen nasu ba, wanda kuma ya ce sun buƙaci waɗanda ake zargin suna da hannu cikin cin zarafin tsohon da ma yaɗa jita-jitar da ta sa aka yi wa tsohon korar kare ya gudun hijirar. Amma sai binciken ya gagara, balle ma har a kawo su gaban alƙali. Ko da dai ya ce akwai wanda suke zargin shi ne kanwa uwar gamin wannan ƙazamin al'amari.
Mu damuwarmu shi ne, na farko dai kaga an lalata masa gida, na biyu an yi barazanar kashe shi, na uku kuma wanda ya fi komai muni shi ne yau watansa 14 ya gudo gudun hijira a nan a Kano. A tsawon shekara ɗaya da wata biyu nan bai taɓa zuwa garin ba, saboda naji tsoron za su halaka shi. Baya zuwa gida, matarsa tana can da wasu daga cikin yaransa, ko matan nan tasa ba rabuwa suka yi ba da aurensu, amma ƙarfi da yaji masu ƙoƙarin halaka shi sun raba shi da ita. Za mu yi ƙorafi akan shi ainihin DPO Angaya na wannan lokacin. Abin da muka zato shine ɗan sanda, kamar yanda wani wanda ya karɓi belin wanda yake hannu yace zai kawo sauran mutum ukun station yau Laraba. Mun zo yau bai kawo su ba, kuma ba a tambaya dan me ba. Rashin zuwansa shi ya nuna kamar binciken ya karye, kuma akwai matsala a cikin binciken. Shi kansa wanda ya karɓi ɗayan kuma yace zai kawo sauran, wanda shi ne councilor ne a gaya kuma shi ne speaker, ya yi furici a gaban mu, a gaban mutane, cewar ko dai ma mu haƙura mu conceding a kashe case ɗin, ko kuma ko ma me aka ko miliyan da aka ci tara zai biya mu.
To duba da yadda zargin dagula al'amarin yayi kamari akan wancan kansila, sai muka tuntube shi ta wayar tarho.
The MTN number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you.
To wannan dai shine jigon rahotannin namu a yau. wanda za ku iya aiko da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809 11 4 9 5, sai kun aiko. Amma gabanin ku aiko din labarin mun saka muku shi a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa a kai. Kuma Jakadiya Aisha Ibrahim Abdul ta leƙa mana shafin.
Da saƙon Abubakar D. Abubakar za mu fara, inda yake cewa Allah sarki baba, kai haƙuri, komai mai wucewa ne, Allah ya sa mu dace, amin. Kai malam, ka ji tsoron Allah, ka rasa ƙazafin me zaka yi wa bawan Allah sai na maita? Gaskiya ya kamata kotu ta hukunta shi. Saƙo daga Baffa Ibrahim daga unguwar Gaida. Kabir Siraja Ibrahim kuwa cewa gaskiya bawan Allah baka kyauta ba, saboda sharrin ka ya gudo daga garin su, ya kamata ka gyara halinka. Musa Shanona kuwa cewa salam, gaskiya masu sharri ku daina, kai kuma baba ka koma gida, Allah zai bi maka haƙƙinka. Zangis M Abdullahi kuwa cewa kai al'ummar mu gaskiya ya kamata mu ƙara jin tsoron Allah, duniya fa ba gurin zama bace, Allah ka sa mu dace, amin. Duba da yanayi na lokaci, za mu dakata da karanto sakonnin naku da sakon Abubakar Sheƙamin Dadu, inda yace haba bawan Allah ya kamata ka rinka tauna magana kafin ta fita. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto nasu sakonnin ba, mun gani muna godiya.
To kuma dai za ku iya bibiyar wannan shafi namu na Facebook da FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na internet www.dalfmkano don ku saurari shirin Kacokan Baki Daya, ko kuma ma shirye-shiryen tashar kai tsaye a lokacin da suke tsaka da gudana. Mu ne muku godiya. To can kuwa daga unguwar Gayawa, wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka bi dare suka cinna wuta a gidan wani mutumi bayan sun rufe kofar gidan. Karshe mutumin da iyalansa suka riga mu gidan gaskiya. Jakada Abba Isa Muhammad shine da ƙarshen wannan labari.
Wasu ‘yan uwa ga marigayin mai suna Aminu Bala, mazaunin unguwar Gayawa Yamma da ke ƙaramar hukumar Nasarawa a nan birnin Kano, sun bayyana cewar zuwa yanzu ba a gano mutanen da ake zargi sun haura gidan marigayin, suka kuma yayyafa fetur daga bisani suka banka wuta, lamarin da ya sanadiyar mutuwar marigayin mai suna Aminu Bala da kuma matarsa Rukayya gami da ‘yarsu mace, kamar yadda ɗan uwan marigayin ya mana ƙarin aski.
Cikin dare ne gaskiya aka haura gidan nasu, aka kukkulle su, sannan aka sa fetur a gidan, aka sa musu kafin ‘yan fire service zo don wutar. Muna ta kokarin kashe ta ce cikin dare wajen karfe 3 dare, amma wutar ta fi karfin mu. To a lokacin aka kokarin ballewa kofar falon da yake din, wallahi ni da na gawo shi ni waje ne na fadi kawai, sai mutane suka dauke ni. To yanzu ba za mu ce kai tsaye ga wanda ake zargi ba. A unguwa dai kam lafiya lau yake zaune da mutane, makota, ‘yan uwa, duka lafiya lau.
Bayan nan ne kuma muka tuntuɓi hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta bakin mai magana da yawun hukumar PSO Sa'idu Muhammad Ibrahim, wanda ya mana ƙarin haske ta wayar hannu game da faruwar lamarin.
Mun samu wannan kira daga ita wannan unguwar Gayawa da misalin karfe 3:57 na dare ta bakin wani bawan Allah mai suna Mudassir Abdullahi, wanda kuma jami'an mu sun yi ta wannan wuri da sun tarar da gida ne kama da wuta, kuma sun ikon Allah sun kokarin kashe wannan wutar wanda an tattara da mutum uku a ciki, wanda kuma jami'an mu sun ɗebe su sun kawo su asibitin Mutala, wanda jami'an lafiya suka tabbatar da rasuwarsu gaba ɗaya.
DSP Abdullahi Haruna shine kakakin rundunar 'yan sanda dan jihar Kano, ya kuma tabbatar da faruwar lamarin, yana mai cewa tuni suka fara gudanar da bincike.
Mun je tare da taimakon Empire Service an ɗebo waɗannan mutane, amma duka sun kone. Yanzu dai haka, daga bincikenmu na farko mutum uku ne suka kone, shi Aminu Bala da matarsa Rukayya 'yar shekara 30 da kuma 'yarsu karama 'yar shekara 2 mai suna Aisha. To yanzu dai kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarnin bincike domin a gano meye masababin tashin wannan wuta.
Da fatan Allah ya ji kan musulmi, amin. Abba Isa Muhammad, Baba Suda.
To daga unguwar Gayawar, bari mu je ga Jakadiyar Zawarawa Asma'u Sadiq Baby Nice, domin jin koshin a wannan makon bazawarin ne ko bazawarar, kuma ma wai me ya kashe musu auren.
bawan Allah zamu so mu ji me ya raba ka da takamata
a baya ni dai na kasance dai gurgudu dai zan iya cewa ina samu sai samu ya ragu ta kuma ta bata gamsu da hakan ba ta tana ji a ranta baya ce za a kace ka fita baka samu ba sai ta dinga samun matsaloli yau fadan magana baka ba irin dai magana da ba ta iya fada ba to sai Allah ya sa aka turan da wasu kudi wanda kusan shi ma wannan kudin ga cikin zan samu wanda zan biya wa yara na makaranta da wasu abubuwa dama can a cire kaya ko wasu abubuwa to za ta dinga cajewa tana irin ganin cewa ina da shi ko ban da shi to lokacin da ta ga wannan kudi ya zamto take nuna cewa ita wannan dole kudi ta rike su ba yace zan yi take fadan maganganun nan mata ga irin yanayin da ake ciki ga kuma abin da za a yi da wannan kudi to nuna ita ba ta yadda ba har ta kai jallin da zagi na cin mutunci da menene bayan mun yi wannan hayaniya tun na tafi to kuma sai bayan dawowa ta sai kuma ya zamto cewa ban same ta ma a gidan ba to kuma su iyayen su ma su kara tashin hankali na akan cewa lalle su yasu na san inda take sai na nemo su inda su take to ni kuma a lokacin tunani na ma in san inda take din nima to anan ina ta dan bibiyar abin ina bin ta ni kira ta a waya ba za ta dauka ba wani lokacin kuma za ta dauka to Allah ya ban sa'a dai ni kira din sai kuma ta dauki wani nace ta Allah ta bani min TV zuwa uku ta saurari kalmomin da zan gaya mata ta yi hakuri to dan na tambaye ta dai nake cewa ta Allah ta gaya min inda take ta yi hakuri to daga nan sai cewa take ce mu ai ta tana Kaduna da zama sai na tafi Kaduna har ta zo muka a nake tambaye ta ina ne nan inda ta zo da ta zo take nan cikin yan uwanta ne
kai ka taba sanin nan din gidan yan uwanta ne
a ni dai gaskiya ban taba sani nan ne bibi ma an san yanda gidan yan uwan nasu yake da tunna mun kowa da gidan yan uwan su ne ba sai na je ba kowa dai kaza ce mata to ta yi hakuri ta dawo mu zo gida da ta dawo muka bibiya abin nazo muka zauna akai maslaha a nan gida daga nan kuma din ashe bata ji fadan ba dawo da kai sai ta kara tafiyar ta dai na bibiya mun sai yake ce tana can jigawa to sai muka gano mu ashe inda take can din gidan rawa ne ta shi wata harka ne wata gala take to da muka je ne ga to gaskiya rayuwa ba ta iya yiwa haka ba ita tana ga tsarin ta dauka to daga nan ma sai na tunanin to Kaduna ma da ta ji gaskiya ba lalle a ce inda ta gaya mun can ta ji ba za ta iya wani din ma wata harka ce ta ga ta to harkar galar ta su suka je suka
to amma ya iya ta duk wani abin da ake ba ku zama kudin wannan
su sun san wasu abubuwan sani ba tunda su ma mutane ne waɗanda in sun ji suna goyiwa da bayan yarinyar ta su sai naga cewa to gaskiya ni dai bazan iya jure irin wannan matsalolin ba tunda
wanda shine dalilin da yasa ku rabu
eh wannan shine dalilin da yasa
ya ji kace kuna da yara yaran ku
nawa yaran mu guda biyu ne
to yanzu zaka iya dada ita ko yaya
gaskiya ni a yanzu ban iya cewa zan iya dada ita ba sakamakon tsarin ta dauka ko da na dada ita hankali na ba zai iya kwanciya da dibi sa dari akan ta ba
to daga layin zawara wanne kuma za mu leka kasuwa
yam zaki da zani atan ka zamani da computer smart
Kamfanin Dan Kasa na Gari
M-Zakir Computers
ya kawo galla-gallan computers waɗanda duniyar masu ilimi ke amfani da su
a kamfanin M-Zakir suna sayar da nau'ikan computers waɗanda ake yayi latest computers
har ma da waɗanda aka nema aka rasa
suna sayar da 'yar matashiyar computer
mini
medium
da kuma manya dukansu a cikin kaloli masu kyan tsari da design
da tsaleliyar computer slim mai daɗin riko da i-series masu high generation dukansu masu ɗauke da graphics da kuma game min system na daba kewa
dan zakir na bada garanti a duk kayan da ka saya
muna maraba da masu sayan daidai ko sari
akwai rage na musamman ga masu sayan na makarantu
sai a nemi mu a lamba 13 bi daura da karshen gidan sama ta Ibrahim Tire Road Benin suna kallon yamma
ko lamba 36 a Berit Road
ko lambar waya 0803-361-2031
to madalla Anan kuma wata mata ce da ta yi karar makociyarta a ofishin yan sanda. Karshe ta tsinci kanta a gaban alkali saboda shigowar ajali cikin al'amarin. Tunda farko dai an yi zargin cewa matar Hajara Salahuddin ta je gidan makociyarta ne ta kuma bi ta har daki ta rufe ta da duka. Lamarin da ya sanadiyar kai ta asibiti ta kuma rasa a can. Dan haka ne aka gurfanar da ita a gaban kotun magistrate. Mai lamba 12 da ke zamanta a sakatariyar Audu Bako karkashin mai shari'a Rakiya Lamisani kuma jami'in kotun Aminu Amince Kurawa ya karanta mata takaddar tuhumar da harshen Turanci ya kuma fassara mata zuwa yaren Hausa bayan da abokin aikin sa Mamuda Shehu Mudi ya kimtsa takaddun tuhumar amma sai da daga karshe ta musa zargin inda shi kuma dan sanda mai gabatar da ƙara Alfanuhu yace to falefin yana da girma sai an jira shawaran lauyoyin gwamnati ita kuma kotun ta dage shari'ar zuwa ranar 15 ga watan 10 jim kadan dai bayan fitowa daga kotun mun zanta da wanda ake zargin inda ta sheda mana cewa takaddama ce ta ratsa tsakaninta da dan mai rasuwar inda ta je gidan makociyar tata domin ta kai kara kuma anan ne Cacar baki ta barke a tsakaninsu har ta kai dan ita mai rasuwar ya goyi da bayan mahaifiyarsa, amma shi na ta dan da ije sai ya kira jami'an yan sanda. Bayan kuma an zo an tafi da su baki ɗaya ne, sai hawan jinin ita mai rasuwar ya tashi saboda tsabar bacin rai, dan haka aka kai ta asibiti ta kuma rasa a can. Dalilin da isan ya make nan ta ce kawai ajali ne ya haɗu sanadiyar tashin hawan jinin marigayyar saboda cacar baki. Dan haka jama'a a taya ta da addu'a Allah Ubangiji ya fitar da ita.
Abu da ya faru dai ni da ita dai bamu hada jiki fada dai ni na gan dai kamar lokacin mutuwanta ne yayi shine ta tafi. Wale ni ban san lokacin da mutum zai iya tafiya ba. Ajali kuma baya kwana hudu shine ta rota resu asibiti na Sarawa. Duniya gaba da ne kai roka yanzu duwa na suna da suke bani bana wa ba. Kowa da kowa taya ne yi mu addu'a. Allah fita na cikin wannan musifa.
To sai mu ce ya Allah Ubangiji ya kyauta amin. Kuma kafin mu bar layin kotun, bari mu ji yanda su kuma wasu mutane da kishirwar zuwa kasashen Turai take damun su. Aka karbe musu makudan kudade wai za a kai su kasar Ingila. Karshe babu kasar Ingila kuma babu kudin, suka koma suna yin tagumi. Ga dai jakada Abubakar Sabo da yanda wannan al'amari ya kare a gaban alkali.
Usman Ma'azu da wata mai suna Halima Muhammad su ne suka yi karar matashin mai suna Siraja Muhammad Gama, bisa cewar sun ba shi kudi naira 660 domin ya yi musu bizar zuwa kasar Ingila, amma lamarin ya cutura. A cewar su kuma suka shiga wasan buya da shi, hakan yasa suka yi kararsa a kotun magistrate mai lamba 20 dake zaman ta sakatariya Audu Bako karkashin mai shari'a Muhammad Jibrin. Kuma koda aka karanta masa tuhumar da ake masa sai ya musanta. Daga nan ne kotun ta daga zaman zuwa 10 ga watan gobe na wannan shekara da muke ciki dan ci gaba, ta kuma sanya shi a hannun beli bisa sharadin sai mutum biyu sun tsaya masa, ɗaya daga cikin su kuma wajibi ne ya zama mai unguwa ko dagacin inda yake, da kuma naira 100,000. Bayan fitowa daga kotun, mun zanta da ɗaya daga cikin masu ƙara Usman Ma'azu
da ya yaudare mu ya gudu ba mu ƙara ganin sa ba. Mu muna buƙatar wannan kotu mai adalci ta yi magana Sirajin Muhammad Gama ya fito mana da kuɗin mu ya bamu da mu rabu da shi salin alal.
To gashi ku da awar da kuke ma ya musanta.
Ai banki baya ƙarya, tunda duk abin da muka tura masa mun tura masa True Bank ne, kuma muna da bank transaction din da duk muka yi tsakanin mu da shi. Mun yi printing ma mun attaching mun zo da shi.
Mun kuma tuntubi lawyer wanda ake ƙara dan jin tabakin sa, sai dai ya ce ba zo gabar da zai maganti ba. Abakar Sabo, Baba Suda.
To kafin mu karkare zamu je ga fannin mu na lafiya, inda jakada Nasir Khalid Abubakar ya zanta da wani ƙwararren likita Dr. Ibrahim Muhammad Badamasi dake asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano akan irin sauyin yanayin da ake samu yau da gobe a wannan dan tsakani.
Canje-canjen yanayi tana da fa'ida sosai, wanda shi kuma jiki yana lura da irin wannan canje-canje. Shi dai jikin ɗan Adam a kowane lokaci akwai adadin yanayin da ake son ya zama yana cikinsa, kuma duk wasu maradin aikinsa sun fi gudana a wannan yanayi. Duk wani abu da zai sa mutum ya ƙurewa jikinsa, ko wani aiki da baka saba ba da zai saka ƙurewa jikinka iyawa, to kaga za su iya jefa ka cikin wani hali, saboda har yanzu jikinka yana ƙoƙarin daidaituwa da yanayi da ke canzawa. Kuma ana son mutum ya dinga yawan shan ruwa, wannan dama yana da amfani a kowane yanayi, especially yanayin da wannan lokaci zaka ga wani lokaci gari ya waye kaga kana jin sanyi-sanyi, kuma kafin wani lokaci kaga rana ta kwalle dinnan, to ana buƙatar mutum ya yawaita shan ruwa, sannan kuma mutum ya dinga kiyaye kansa daga buɗewar rana lokaci ɗaya, ko ya ƙurewa kansa kuma a cikin aiki yanayin rana kai tsaye. Kaman jiki ya dan saba da yanayin canje-canjen yanayin a hankali, wannan ma akwai fa'ida a cikinsa.
To mai sauraro duka-duka, a nan shirin na wannan rana zai taɓa birki, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin Bahari Isa da taimakon Hassan Mamuda Ya'u, waɗanda su ne suka sada ni da ku, sai abokan aiki ƴan biyar sarakan Zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi, wassalamu alaikum.